sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Litinin 3 ga watan Janairu shekarar 2022. Baba Yakub makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji jawaban da manyan 'yan siyasa da dattawan Arewa suka yi game da marigayi Alhaji Bashir Usman Tufa, wanda Allah ya masa cikawa a yau Litinin. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan yadda hare-hare 'yan ta'adda ke yin mummunan tasiri akan ilimin yara, wanda Sani Shaibu Malumfashi zai gabatar. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yayin da nau'in Omicron na cutar coronavirus ke bazuwa a fadin duniya, a yau Litinin kasar India ta fara yi wa matasa 'yan shekara 15 zuwa 18 allurar rigakafin coronavirus. Haka kuma a yau Litinin din, ma'aikatan lafiyar kasar ta sanar da cewa mutum 33,750 suka kamu da cutar COVID-19 cikin sa'o'i 24. A Faransa kuwa a yau Litinin aka fara amfani da wasu sabbin matakan yaki da yaduwar cutar. Cikin sabbin matakan har da takaita taron jama'a da yawa zuwa 5,000 a waje, 2,000 kuma a cikin rufaffen wuri. Kafar yada labaran Koriya ta Kudu ta Yonhap ta sanar a yau Litinin cewa a karon farko kasar ta samu wasu da suka mutu sanadiyar nau'in Omicron. Yonhap ta kuma ce babu tabbacin ko nau'in Omicron ne asalin dalilin mutuwar marasa lafiyar biyu 'yan shekaru 90 da wani abu. Prime Minister Israela Naftali Bennett ya faɗa a wani jawabi da ya yi ta talabijin a jiya Lahadi cewa nau'in Omicron na nan, a lokacin da yake sanar da shirin fara bada rigakafi zagaye na hudu ga masu manyan shekaru da kuma jami'an lafiya. Cibiyar samar da bayanan annobar coronavirus ta Johns Hopkins a yau Litinin ta sanar da cewa sama da mutum biliyan 290 suka kamu da COVID-19, an kuma samu mace-mace miliyan 5.4 a fadin duniya. Cibiyar ta kuma ce an bada rigakafin cutar fiye da biliyan 9. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Lahadi cewa Amurka da abokan hulɗarta za su mai da martanin da ya dace idan har Rasha ta ci gaba da mamayar yankin Ukraine. A wata tattaunawa ta waya, fadar White House ta ce shugabannin biyu sun tattauna akan kokarin da ake yi na rage zaman tankiya ta hanyar diplomasiya akan jibge dakarun da Rasha ta yi a bakin iyakar Ukraine. Biden da Zelensky sun tattauna akan matakan rage zaman tankiya a Donbas da kuma ciyar da aiwatar da yarjejeniyar Minsk gaba ta hanyar diplomasiya, a cewar sakatariyar yada labaran fadar White House Jen Psaki a wata sanarwa da aka fadda bayan tattaunawar wayar. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin aka harbo wasu jiragen sama marasa matuki guda biyu a lokacin da suka doshi wani sansanin sojan Iraki, inda aka sauke dakaran Amurka a kusa da tashar saukar jiragen kasa da kasa ta Bagadaza, a cewar wasu majiyoyin Iraki, sai dai basu bayyana cewa an samu hasarar rai ko jakata ba. Wannan harin na zuwa ne yayin da Iran da abokan hulɗarta da ke Iraki ke tunawa da cika shekara biyu da kisan wani babban janar na Iran, wato Qasem Soleimani. An kashe Soleimani ne a wani harin jirgin sama mara matuki a kusa da tashar jirgin saman Bagadaza. Donald Trump, shugaban Amurka a lokacin, shine ya bada umarnin kisan. Jami'an tsaro sun kashe mutane biyu a lokacin wata zanga-zangar nuna adawa da mulkin soja a Sudan a jiya Lahadi, a cewar wani kwamitin likitoci. Wannan ya sa gaba ɗaya adadin mace-macen da aka samu a lokutan zanga-zanga kaiwa 56 tun bayan juyin mulkin da aka yi ranar 25 ga watan Oktoba, a cewar kwamitin likitocin na Sudan. Kwamitin ya kuma ce mutum na farko ɗan shekara 20 da wani abu ne wanda ya mutu sakamakon raunukan da ya samu a kai a kurtun babban birnin kasar, yayin da mutum na biyu kuma ya mutu sakamakon harbin bindiga a kirji a Omdurman. Jami'an tsaro dai basu ce uffan ba game da rahoton mace-macen. A halin da ake ciki, Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya faɗa a jiya Lahadi cewa yayi murabus kasa da wata biyu bayan da aka maida shi akan mukaminsa a matsayin wani bangaren yarjejeniyar siyasa da aka cimma da sojojin kasar. A wani jawabi da aka nuna ta talabijin, Hamdok ya ce akwai buƙatar zaman tattaunawa don cimma wata sabuwar yarjejeniya ta shirin maida mulkin Sudan ga hannun farar hula.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau ne al'umman jihar Kano suka gudanar da jana'izar Bashir Usman Tufa dan siyasa wanda ya takarar shugaban kasa a shekarar 1993 zabe mafi sahihanci da masana suka yi ittifakin Najeriya bata taba yin irinsa ba. Ga dai Baraka Bashir da ƙarin bayani daga Kano.
A yau ne daukacin al'umar jihar Kano suka wayi gari da rasuwar tsohon dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar NRC Alhaji Bashir Usman Tufa wanda ya yi takara da jam'iyyar SDP inda marigayi MK Abiola shine abokin hamayyarsa a 1993. An gudanar da jana'izar marigayin ne a gidansa da ke gandun Albasa wanda shugaban hukumar shari'a ta jihar Kano Sayyidi Bashir Tijjani Usman Zangon Bari-bari ya sallace shi. Manyan mutane da suka hada da sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da tsohon minista Sabo Nanono Malam Ibrahim Shekarau da sauran suna daga cikin waɗanda suka halarci jana'izar. Bashir Tufa dai wanda dan takarar shugaban kasa ne 1993 zaben da masana da dama suka yi ittifakin shi ne mafi sahihanci da aka taba yi a Najeriya. Malam Ibrahim Shekarau na daya daga cikin waɗanda suka halarci jana'izar ya bayyana alhininsa.
Ya bada gudunmawa musamman a fage na demokradiya mun tarayya da shi a gurare da dama. Ya ba mu gudunmawa mai yawa da shawarwari sanda Allah ya ara mana lokaci muka jagoranci al'umma. Sai dai muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi kurakuransa na rayuwa Allah ya yafe masa. To alhamdulillah gaskiya ne duniya ta shaida ya nuna damuwarsa kuma ya nuna haɗin kai da ake bukata a fitar da al'umma daga cikin wannan damuwa.
Akitad Aminu Abubakar Dabo shi ma ya ce Kano da ma ƙasa baki ɗaya sun yi babban rashin jigo a harkar siyasa.
Alhaji Bashir Tufa mutum ne jajirtacce kuma ya shiga fannin rayuwa fanni mutum ne mai kaunar addininsa da harkokin addini mutum ne wanda ya shiga harkokin kasuwanci bangare daban tun daga na Kano har Najeriya har kuma international abubuwa saboda haka an yi rashin wani gagaramar fila wacce za ta yi wuya a ciki ta.
Daga cikin matasa 'yan siyasa Bashir Jantile shi ma ya ce gibi ne da za a dade ba a samu wanda zai maye gurbinsa ba.
Amma ba za ka iya waye gari kai tsaye ka ce ga wani mutum da a Kano a yanzu ko dan boko ko dan siyasa ko malami ko saraki da zai iya cike wannan gurbin domin shi kadai Allah iba wa wannan bayo da yake hada kan kowa. Alhaji Tufa yana hada ni a gaba na hada mutumin da ko shekara 40 ba sa gaisawa amma akan a taimaki Kano suka samu masala saboda ka gibi ne da banda Allah wanda zai kawo shi wa amma Kano ta asara kowa da kowa san wannan.
Marigayi Bashir Usman Tufa ya rasu a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano yana da shekaru 74 a duniya. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.
To madalla a gaida Baraka Bashir. Mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau suna cikin dubban mutane da suka halarci jana'izar Alhaji Bashir Usman Tufa mutumin da ya yi wa jam'iyyar NRC takarar shugabancin Najeriya a shekarar 1991 zamanin jamhuriya ta biyu. An haifi Alhaji Bashir Usman Tufa a watan Yuni shekarar 1947 dan kasuwa dan siyasa kuma marubuci. Alhaji Bashir Usman Tufa na cikin dattawan Arewa musamman waɗanda suka yi fice a fannin kasuwanci da harkokin siyasa. Ya rike shugabancin kwamitin dattawan jam'iyyar ANPP zamanin gwamnatin Sanata Ibrahim Shekarau har ma tsohon gwamnan ya yaba da aikin da ya yi a wancan lokacin. Sanata Mas'ud Al-Jibril Doguwa shi ne sakataren jam'iyyar NRC a jihar Kano kuma guda daga cikin tawagar yakin neman zaben Alhaji Bashir Tufa a wancan lokacin. A hirarsu da Mahmud Ibrahim Kwali ya bayyana marigayin a matsayin mai rungumar kaddara akan al'amuransa musamman lamuran da suka shafi siyasa.
Bashir Tufa dan demokradiyya ne nagari sahihin mutum ne dan kishin kasa. Lokacin da ike muke tare da shi a cikin jam'iyyar NRC nake sakataren jam'iyyar NRC a Kano yake jam'iyyar NRC takarar shugabancin kasan nan mun karu kwarai da gaske saboda mutum ne wanda a takeice duk lokacin da ka zo na da shi babu abin da zai koya maka ko kuma babu abin da zai gaya maka sai hikimomi da basira irin na zaman rayuwa da kuma jajircewa akan irin jama'ar da kake wa shugabanci. abubuwa da dama waɗanda Bashir Usman Tofa yake faɗa mana. Babu abin da zamu ce akan wannan dan taliki da irin abubuwa da iyo wa Kano sai mu ce Allah ya ji kansa.
Ya zaka bayyana yadda ya mu'amalanci misali sauran sassan Najeriya musamman a lokacin da ake fafutukar campaign na shugaban kasa a 1991?
Ai ina son tabbatar maka lokacin da muka zauna da Bashir Usman Tofa yiki kuma fafutuka akan harkar siyasa. To ni a Najeriya sai ce da kai ban ga mutumin da yake da abokanai waɗanda suka ratsa sassan kasar nan kamar Bashir Usman Tofa ba. Duk inda ka ratsa sai ka samu waɗanda suka yi mu'amala da Bashir Usman Tofa kuma za su gaya maka irin yadda yake mutumin kirki.
In kana cikin tawagar yakin neman zaben sa musamman la'akari da matsayinka na sakataren NRC a jihar Kano, yaya kake ganin yadda ya gudanar da yakin neman zaben sa?
Lokacin da ya gudanar da yakin neman zaben sa ya nuna hikimomi da basira musamman soyayyarsa ga wannan kasar ta mu Najeriya. Zaka ga da cewar bai damu da cewar wato wai dan kabila kaza ne ko dan addini kaza bane. Abin da idame shi a wannan karin shine yaya Najeriya za ta ci gaba, yaya kasar nan da kabilu kala-kala za su zauna lafiya.
Mai zaka iya tunawa watakila ya faru sannan a ce wannan gwagwarmaya ta neman campaign a ɗaya daga cikin kewaye da kuka yi?
Ai babban kalubalen da kowa zai iya tunawa shine wato soke zaben June 12, domin a lokacin da yake takara ne aka soke zaben June 12 da aka yi da Abiola. Saboda haka ni a wannan karin irin wato yadda ya dauki kaddara bayan Ibrahim Badamasi Babangida ya soke zaben nan na June 12, to ina so in tabbatar maka da cewa a lokacin nan Bashir Usman Tofa ya yadda ya dauki kaddara. Saboda haka mutum ne wanda ya yadda da kaddara.
Lokacin da aka soke wannan zabe, watakila kun yi gana ɗaya da shi da ko wani abu mai kama da dangane da abin da ya biyo baya, me ke da ku?
Ai a lokacin da aka soke zabe ba mu a matsayin mu na shugabanni mun kai masa ziyara irin ta jaje. Abin da yace mana yace dukkan ku shugabanni ku dauki kaddara. Lalle idan Allah kada a je a tada hankali wanda zai kawo a samu rudani a kasar nan. Yace saboda shi mulki ba a yinsa a cikin rudani.
Me kake ganin yasa tunda aka da demokradi nan 1999 baya shiga cikin harkokin siyasar dumu-dumu? Ma'ana wasu ma na cewa kamar yana yin baya-baya da ita ne.
Gaskiyar magana fushi yake da ake tafiyar da al'amura. Ni ya faɗa mu shugabanci na mulkin jama'a da ya shafi ƙasa ya kuma shafi jihar Kano, wannan babu shakka baya masa daɗi. So tunaninsa shine in akwai wani abu mai kama da gyara yadda ake tafiyar da mutane a harkar tafiyar da mulki, ya kamata a ce an gyara domin talaka ya amfana.
Sanata Mas'ud Al-Jibril Dogo Kedam, sakataren jam'iyyar NRC a jihar Kano kuma ɗaya daga cikin 'yan tawagar yaƙin neman zaɓen Alhaji Bashir Usman Tofa a wancan lokacin a hirarsu da Mahmud Ibrahim Kwali. To madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan yadda hare-hare 'yan ta'adda ke yin mummunan tasiri akan ilimin yara, wanda Sani Shu'aibu Malumfashi zai gabatar.
A Najeriya, yankin arewacin ƙasar shi ne fi fama da yawan hare-haren 'yan bindiga ba ƙaƙƙautawa, lamarin da ke neman durƙusar da harkar ilimi a makarantun firamare, sakandare, har ma da manyan makarantu na gaba da sakandare. Don ko a bara ma an kai hari a jami'ar Abuja da kuma wata mai zaman kanta a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja a can jihar Kaduna. Wannan lamari yana yin barazana ne ga 'yancin yara na ilimin boko. A jaddadar da asusun kula da kananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ta bada, UNICEF ta ayyana cewa kimanin sama da yara miliyan 1 ne ke barazanar ƙauracewa makarantun boko a bana. Bincike ya nuna cewa ko a bara kimanin ɗalibai 1,000 ne aka yi garkuwa da su a makarantun boko. Na kuma zanta da wata da aka sace ɗiyarta a cikin waɗannan da aka sace bara.
Sunana Barista Hassana Ayuba mai riga tula. Ana cikin ɗaya daga cikin iyayen Bethel Baptist High School na Kaduna wanda aka kwashi yara 121 wanda na wa'yanta kusan wata biyu a hannunsu. Iyaye dai tumbani ina ɗaya daga cikin iyaye ba daɗi muka ji ba. Dare da rana dai ba bacci, tun ba ma in hadiri ya haɗu sai ka fara tunani to kai yanzu gashi ruwa ya faɗa, gashi kana jin sanyi, to shi yaron naka da aka ɗauke shi ya samu bargon ruhuwa, me ya samu ya ci a can? Cikin dare kana zaune kana ta zullumi kana ta tunani me yake faruwa da yaron ka daji har sahun wata biyu. Ran da aka sako yaran nan sai ka gan su ma abin tausayi, jiki duka ba jini, kafafu duka ciwo, kwanaki muka yi a asibiti kusan kowane yaron da aka cire shi sai da aka samu jini jiki to ba iyayen da ya ji dadin wannan alamarin ko kankani ga tashin hankali sanadiyar haka ma wasu iyaye ma an rasa su saurin su an dauki yaron nan ba wanda yake da kwandala a kasa amma mutane ne masu tausayi wanda suka taimaka amma Allah cikin nasa ya daga mutane suka yi taimako ba wai iyaye suna da kudi bane yaushe ne ka cika koshin da har zaka aje kudi kana jira wai kidnapper zai dauka maka yaro ka samu ka biya halin da muka samu kanmu kasan nan addu'a shine zai kauda wayannan abubuwan sannan kuma kowa ya gyara halin sa ana zage mutanen sama mu na kasa muna da namu in kasa ya gyaru sai a taru gaba da yayi addu'a saboda sama ma ya gyaru
barista Hasana Chola kenan to ko yaya iyaye yake kallon wannan lamari Dr. Maryam Garba malama ce a Jami'ar Bayero wato BUK Kano kuma uwa ce ga da take kallon lamarin
to ni a gani na dama wannan al'amari na rashin tsaro da muka samu kanmu a ciki an tsara shi ne sanya wani shinge tare da tsoro akan dalibai musamman ma kuma mata kuma wannan babban al'amari ne babban kalubale ne ba ma ga harkar ilimi ba kawai har ma ga al'umma baki daya saboda sai mun tsaya mun duba ilimin shi kanshi menene ma amfanin sa kuma wani mataki mace mai ilimi za ta iya bawa al'umma mu kuma duba irin kalubalen da muke fuskanta na rashin bawa mace ilimi a arewacin kasar nan sannan mu ga irin gudunmawa da kowa zai iya bayarwa ta fannin ilimi ina kira ga iyaye su fuskanci cewa an wuce wannan matakin da za a dinga hure musu kunni akan ilimin ƴaƴansu su zage dantse su bawa ƴaƴansu mata damar karatunsu sannan kuma ina kira ga gwamnati ta kasance ta bawa ilimin mata muhimmanci ta fito da tsare-tsare da za su kasance sun sauƙaƙa wa mata su iya yin wannan ilimi cikin sauƙi kamar yanzu kwanan nan a jami'an nan tamu ta Bayero vice chancellor ɗinmu ya fito da wani tsari na samun wa dalibai na makarantar aikin yi a cikin makaranta wanda idan suka je suka yi karatunsu a lokutan da yake ba su da karatu za su iya zuwa su samu kansu suna yin wasu aikace-aikace kama da administrative work ne ga sunan dai abubuwa tsare-tsare masu kyau wanda za su taimaka wa ɗaliban mu to ka gani ba wai kawai zai bar su da wannan abin na cewa suna da experience na aiki ba har ma da zai sama musu dan abin da za su saka aljinsu su iya cin abinci ko kuma su iya hawa mota daga gidansu su zo makaranta kaga wannan tsari ne mai kyau kuma muna so a nan gaba mu ga cewa gwamnati ta haɓaka ta tallafa wajen samar da irin waɗannan tsare-tsare da za su sama ɗaliban mu sauki domin mun so muke mu ga ɗaliban sun zo makaranta
yadda mu iyaye muke kallo kuma ya zama to muna abin dubawa sai la kai da halin da ake ciki yanzu iyaye su san da shi hakkin yaya akan neman ilimi dukkan su malamai su zama sun shirya karban yara a zuwa makarantar sannan kuma ga makarantun da suke waje a karkara wanda yake cikin sauki ga ainihin irin waɗannan miyagun mutane suna afka suna kwasan ƴaƴanmu da malamanmu don neman kuɗin fansa a tattaro irin wannan ƴaƴa da ke makarantun wajen gari a dawo da su makarantun kwana da ke cikin birane a ƙara inganta a fada da yadda za a samu yaran nan su samu mazauni da su zauna na su karatu kuma a samu ainihin samar da malaman za su kula don ɗaliban sun ƙaru saboda ka ɗaliban za a ɗauko su ma su dawo wannan makaranta da ke cikin banki sannan kuma ɓangaren gwamnati a kwaso jami'an tsaro a yawaita su 500,000 a yi hasali kawai yaron samu natsuwa cewa yana makaranta kuma yana da kariya na daga abin da ake tsoro sannan a tabbatar da malaman nan su ma an dibo wa'incan an samu su wurin zama da wurin kwana a cikin gari ko da za su rinka jira ka dawo ne to a samu wani halin da a rinka dibo su ana kawo su ana kuma gama suna komawa.
Me shawaran ka ga iyaye?
A shawara na ga iyaye shine mu yi hakuri ita larura da ta so ko ina kake tana istin maka kada wannan abin tsoro ya hana ta ba danka ya je makarantar nan ko na kwana ko na kaje ka dawo muna shawara kungiyoyin iyaye na makarantu da sarakuna a zanna da shugabannin makarantu cewa a inganta tsaro a wayannan makarantu sannan kuma a inganta tsaro a ainihin ita al'umma wanda ta kai wani tafiya ba ta amince da shi ba ta sanar da hukuma cewa mun ga wani ababur ko mutum uku a yi maza-maza a tare abin.
Alhaji Haruna Danjuma kenan shugaban kungiyar iyaye da malamai ta ƙasa baki daya.
Dr. Suleiman Shinkafe ɗan rajin kare haƙƙin ƴancin ɗan adam ne shi ya sanya na tuntuɓe shi in ji yaya yake ganin wannan tauye haƙƙi da ake nema a yi wa yara na samun ilimin boko.
Gaskiya magana wannan rashin tsaro ya yi sanadiyar tauye ma yara ƴancin su musamman na Najeriya dangane da wannan rashin buɗe makarantu da kuma rashin bada tsaro ko da an buɗe makarantun amma ina ganin insha Allahu matakan da gwamnatoci suka yi doka yanzu sababbin matakai idan har aka bude makarantun nan wannan January wajen Janairu da muke ciki in Allah ya so za a doki matakai gwamnatoci daban-daban za su doki matakai na kokarin da za a yi a kare yancin karatun su kuma a kare zaman su domin a Zamfara state ma gwamnan jihar Zamfara ya sa hannu ya rattafa hannu a wani doka kuduri na tabbatar da ƴan makaranta sun zauna cikin makarantar su ba tare da an tsangwame su ba kuma kudurin ya tabbatar da cewa duk yaron da ya je makaranta dole ne a samu mashi tsaro dole ne a kare lafiyar shi har lokacin da aka tashi daga makaranta ya koma ko kuma har lokacin da aka yi hutu.
To amma ya kake gani ta bangaren iyaye saboda yanda suka tsorata da abin da ya faru a Jangede da kuma sauran wasu sassa na arewacin Najeriya musu.
Dole ne iyaye su ji tsoro amma zamu ga kamun luddan da gwamnatoci suka doka na tsare mutunci da haƙƙi da kuma rayukan waɗannan yara. Ga dukkan alama a matakan da aka doka yanzu na tsare rayukan waɗannan yara da kuma lafiyarsu da makarantarsu da tsaron da aka bana muna ganin zai haifata mai ido. Shi yasa har muka kira ga iyayen da su yi hakuri a maida yara makaranta in aka buɗe makaranta. Amma muddin muka ga akwai matsaloli gwamnatocin da ba su doki irin waɗannan matakai ba to gaskiya za mu kalubalance ta a matsayinmu na masu kare haƙƙin bil'adama na duniya kuma ba za mu aminta ba kuma ba za mu bari ilimi ya salwanta ba a Najeriya musamman arewacin Najeriya wanda aka yi biris da shi.
To ko me masu sharhi game da harkokin tsaro za su ce? Dr. Awal Abdullahi, sakataren kungiyar tsaffin sojoji ta ƙasa ya amsa mini wannan fatawa.
An yi ta ɗauke-ɗauken yara a makarantu, tattara ɗaliban makarantar ake yin sai a kora su kamar shanu a yi daji da su. Wannan ya baiwa iyayen yara tsoro gaya wajen ganin cewa sun hana ‘ya’yansu tafiya makaranta domin hakan shi ne zai yi musu kwanciyar hankali. Mafita a nan gurin shi ne lallai ne ita gwamnati ta ƙara tsaurar da tsaro a makarantun nan in har ana so a koma tunda waɗanda suke zuwa domin ɗaukan yaran nan a ɗaruruwansu suke zuwa. Dole ne a yi shiri na musamman shiri na kota kwana yadda za a tura abin da ake kira joint tax force wato a zo a kafe su a waɗannan makarantu sannan kuma kar ya zamanto yana nesa da babban sansanin da shike cibiyar tsaron take ɗaya kenan. Na biyu waɗannan jiragen sama namu na Super Tucanos ya zamanto suna aiki a tsakanin waɗannan makarantu a daidai lokacin da aka mai da yara. Na uku a sa waɗannan jiragen sama wanda babu matuƙi a ciki wanda ake kira drone su rika zagaye domin a rika samun bayanai na kai tsaye da irin abubuwan da ke faruwa a zagaye da irin makarantu wanda yara za su koma wanda ake da tsoron cewa ƴan bindigan dajin nan za su iya zuwa su zo su ɗauka. Yan bindiga na sa kai na anguwanni su ma a tabbatar da cewa an saka su a cikin wannan tsari.
Dr. Awal Abdullahi mai sharhi kan harkokin tsaro. Canka a jihar Katsina na tuntuɓi mai ba da shawara ga harkokin tsaro ga gwamnan jihar Katsina Alhaji Ibrahim Muhammad.
A nan Katsina mun ɗauki matakai ƙarara. Babban muhimmin abin da muka ɗauka shi ne sanya jama'a cikin harka ta tsaro wato community ownership of the problem. Ba da tarin mutane suka ɗauki cewa wannan matsala ta mace mu duka ba ta gwamnati ta kadai ba an ci ƙarfin matsala kenan. Kowane community mun sanya an yi security committee aikin security committee shine ya haɗu da dukkan jami'an tsaro da sarakuna da malaman makarantu inda waɗannan makarantu suke da iyayen yara a ga an zauna an ɗauki matakin da ya dace domin daƙile matsalar da ke tare da su.
Sani Shaibu Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Shaibu Malumfashi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Wannan da ya gabata ne aka kammala gasar kokawar gargajiya da ake gudanarwa kowace shekara a kasar jamhuriyar Nijar inda shugaban kasar Muhammad Bazoum da kansa ya hannunta takobi ga wanda ya zamo zakara a wannan shekara.
Irin yadda aka sha wasar alkarya kenan a filin kokowa na birnin Yamai a yammacin jiya Lahadi wunin karshe na gasar kokowar cin takobi na ƙasa. Daga cikin 'yan kokowa 80 na jihohi 8 da suka halarci wannan gasa zakaru 2 da basu faɗi ba Isaka Isaka na Doso da Aibo Hassan na Maraɗi ne suka fafata a karo na karshe wanda ya shafa lokaci mai tsawo ana kai ruwa rana a tsakanin waɗannan barade. Daga bisani Isaka Isaka ya samu nasarar durƙusar da Aibo Hassan abinda ya bashi damar samun takobin kokowa na ƙasa a karo na hudu. Ga abin da sabon sarkin ke cewa jim kadan bayan an nada masa rawani.
Sai ke na kara gode ma Allah. Da Allah kai ni wannan rana. Tunda ba ni kare na zo ba. Kuma duk wanda ya zo da niyan cin takobi ya zo. Babu abin da zan kiya sai godiya ga Ubangiji. Ina akwai lokaci duk abin da mutane sun kai. In dai lokaci ba ta kauce ba ban zana. Yara sun fara kare. Kuma mai karihin baka kashe shi ba ta mutuwa.
Danga Ladima Aibo Hassan wanda matashi ne idan aka kwatanta shi da abokin fafatawarsa ya bayyana wannan al'amari a matsayin kaddara.
Komai kaddara ne ga Ubangiji. Kuma Allah ya kaddarci ba ke rabona kenan kuma nagode. Nagode ma Allah tunda Allah ya kai ni wajen wanga matsayi. Ko a gaskiya tunda kusan mu nawa ne mun ga saka. Ba mai kaddara ya ce shi zai ci takobi ko shi zai yi ni. Amma da yake Allah da ikon shi kuma Allah ya kai mu har ma muka je final. Ai ni ban sa ran na kawo ga wuri kuma Allah ya kai ni wannan wuri. Kenan da haka nagode ma Allah.
Shugaban kasa Muhammad Bazoum da kansa ne ya damkawa isaka takobinsa na zakaran yan kokowa na 2021 hada da tukuncin miliyan 10 na sefa da doki yayin da dan galadiman sa Aibo Hassan ya samu miliyan 5 na sefa ba idan wasu kyaututtukan da suka samu daga hannun attajirai da masu sha'awar kokowar gargajiya
a gaida Suleiman Muni Barma. A Najeriya kuma sansanin atisayen shirye-shiryen fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka bai cika kamar yadda aka yi tsammani ba a yayin da ya rage kwanaki kalilan a soma fafata gasar a kasar Kamaru. A yau Litinin ne wa'adin da hukumar kwallon duniya tare da amincewar takwarorta ta nahiyar Afirka suka shatawa kungiyoyin kwallon kafar Turai da su sako yan wasa da za su wakilci kasashensu a gasar. Ya zuwa lokacin hada wannan rahoton. Yan wasa 13 ne suka sami halartar sansanin na Super Eagles a Abuja babban birnin kasar inda har yanzu ana dakon isowar yan wasa 15 domin kammala kintsawa da kuma tashi zuwa kasar ta Kamaru a cikin wannan makon. Najeriya wadda ta taba lashe gasar har sau 3 za ta soma ne da karon battar karfe da kasar Masar a ranar 11 ga watan Janairu kafin fafatawa da sauran kasashen Sudan da Guinea-Bissau a matakin rukunin su na D. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka Abuja, Nigeria.
To madalla, yanzu ko ga Maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Yan Omicron na cutar coronavirus ke bazuwa a fadin duniya. A yau Litinin, kasar India ta fara yi wa matasa 'yan shekara 15 zuwa 18 allurar rigakafin coronavirus. Haka kuma a yau Litinin din, ma'aikatan lafiyar kasar ta sanar da cewa mutum 33,750 suka kamu da cutar COVID-19 cikin sa'o'i 24. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Lahadi cewa Amurka da abokan hulɗarta za su maida martanin da ya dace idan har Russia ta ci gaba da mamayar yankin Ukraine. A wata tattaunawa ta waya, Fadar White House ta ce shugabannin biyu sun tattauna akan kokarin da ake yi na rage zaman tankiya ta hanyar diplomasiya game da jibgin dakarun da Russia ta yi a bakin iyakar Ukraine. A yau Litinin aka harbo wasu jiragen sama marasa matuki guda biyu a lokacin da suka doshi wani sansanin sojan Iraki inda aka sauke dakaran Amurka a kusa da tashar saukar jiragen kasa da kasa ta Bagadaza. A cewar wasu majiyoyin Iraki, sai dai basu ce an samu hasarar rai ko jakata ba. Wannan harin na zuwa ne a yayin da Iran da abokan hulɗarta da ke Iraki ke tunawa da cika shekara biyu da kisan wani babban janar ɗan Iran wato Qasem Soleimani.
To ba sauraro abinda ya sauka kenan a jirin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti da ma injiniyanmu na wannan dare. Baba ya ku makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Salamu alaikum.